المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بياك يا أمة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jiya mun kare goma ta marmari, yau mun shiga goma ta me ta daɗi, ba za mu ci goma ta wuya ba, in mu shiga goma ta ɗokin sallah to Allah ya karɓa mana. Yau muna 11 ga azumin Ramadana na wannan shekara ta 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma darasin mu a yau zai fara daga aya ta 71, aya ta 71 cikin suratul naml. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin.
Na'am. To Allah ta'ala a ayar da ta gabata wannan ya rarrashi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wala tahzan alaihim, kada kai bakin ciki akan su, wato kar rashin imanin su ya dame ka. Komai na Allah a tsare yake. Akwai wanda dama Allah ya yi su tababbu ne, in banda tababbe babu wanda zai zauna gashi ga manzon Allah ya ki misalinta. To kar kai bakin ciki akan su. Wala takun fi dhaiqin, kuma kar ka zama cikin kunci ne ma yamkuruna, daga abinda suke kulla maka na makircin dare da makircin rana da daidaikun su da jama'o'in su, wannan duka kare takura maka. To shine Allah ta'ala ya ce daga cikin irin abinda suke faɗa wanda yake damun manzo sallallahu alaihi wasallama, wa yaquluna, kuma suna cewa mata hazal wa'adu, to kace alkiyama za ta tashi, to yaushe ne alkawarin na tashin alkiyama zai zo, nawa ga watan nawa? Ai ba wannan tambaye kamata su yi ba. Da farko su yadda alkiyama za ta tashi, sai kuma a zo a tattauna akan lokacin da za ta tashi. Amma ba ku zo ku tsallake abin da ake rigima ma ku yadda. Farkon mataki a shine ku yadda ma alkiyama za ta tashi. To in kuma za a tattauna akan lokacin, kuma sai a zo a tattauna. Amma ka san yaushe ne alkiyama za ta tashi ba shi ne muhimmi a wajenka ba. Me kai wanda zai biyo bayan tashin nata wanda za ka amfana? Suka ce mata hadzal wa'du, yaushe ne wannan alkawari? In kuntum sadiqina, idan ku annabawa kun kasance masu gaskiya cewa wai in an mutu za a tashi, yaushe ne? Ku gaya mana wannan tambayar. Lokacin da mala'ika Jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a surar dan Adam, asanada rukubatai ila rukubatai wa wada'a kafaihi ala fakhdaihi, yayi masa wannan tambayar. Daga cikin tambayoyin da yayi, ya tambaya mal islam, mal iman, mal ihsan. Ya tambaye shi yaushe ne alkiyama za ta tashi, mata sa'a? Ne annabi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'ili. Me yasa mala'ika Jibril ya wannan tambayar? Ya san manzon Allah da sahabbai sun riga sun yadda alkiyama za ta tashi, ba su da rigima da kowa akan wannan. Bai ce kun yarda da alkiyama ko baku yarda ba, sai ya tambaya yaushe ne tashin alkiyamar. Allah cikin hikimarsa yana son ya nuna mana abinda manzon Allah yake sani na gaibin Allah, sai iya wanda Allah ya sani da shi. Ya ce ai ni da kake tambaya ban fi ka sani akan wannan ba, duk ɗaya muke, wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambaya su sani ba. Sai ya ce
قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.
والكتير مسو عسى أن يكون ردف لكم وأن اللام لن واتو أنكاوش للإختصاص واتو يا ابن العرب شيني كوي بأبوام سيبتي ردفكم يومين كذا ما ردفهم واني ma'ana yana kan hawa kai kuma ka goya shi, ka hau babur ɗinka ka ɗauki wani a baya. ka hau dakinka ka dauki wani a baya, ka hau dokin ka goya wani a baya, ka zama radifin sa. To Allah ta'ala yana gaya musu wato wannan alkiyamar ku tambaya radifa lakum, ma'ana kamar radifin ku ne, ya lebu da ku, yana kusa da ku, ana yana nan gab da ku, kuna tambaya ku kuma. Ba'dhu allazi tasta'jiluna, wani bangare na abin da kuke tambaya na azabar yana nan dab da ku, gashi nan ga kuna kun hau abin hawa guda ɗaya tare da shi. Na'am.
Wa inna rabbaka ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktharahum la yashkurun.
Allah ya ce wa inna rabbaka, lalle haqiqa ubangijinka ladhu fadlin 'alan nasi, ma'abucin falala ne akan mutane, sawa'an mutanen nan musulmai ne ko ba musulmai ba, babu wanda Allah falalarsa bata yawaita akan sa ba. Kowaye kai akwai falalar Allah tare da kai, limfashin da kake falalar Allah ce, surar da Allah ya baka ta dan adam falalar Allah ce, ganin da kake falalar Allah ce, abinci da kake ci ya wuce ta makogaranka kuma Allah ya narkar da shi ka zubar ta kasanka, wannan duk falalar Allah ce. Wannan Allah bai keɓanci musulmi kawai da ita ba, duk dan adam Allah ya bashi wannan damar. Wa inna rabbaka ladhu fadlin 'alan nas walakinna aktharahum, sai dai yawan mutane, mafiya yawan mutane, la yashkuruna, ba sa gode wannan falala da Allah ta'ala ya musu. Allah ka sa mu cikin masu gode wa abin da kai mana. Wa inna rabbaka,
wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wama yu'linun.
Wa inna rabbaka, lalle haqiqa ubangijinka, la ya'lamu ma tukinnu suduruhum, yana sane da abin da kirazansu ta kunsa. Munafinci ne, ikhlasi ne, imani ne, kafirci ne, ba wai abin da yake a bayyane ba. A'a, abin da ka boye a cikin kirji Allah ya sani, ma'ana abin da ka boye a cikin zuciyarka. Allah ya san ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linuna, ballantana kuma abin da suka bayyana. Falyahdharu min alimi sara'iri wa zawahiri waliraqibuhu, ayi taka tsantsan da masanin zahiri da boye. Allah yana nuna maka babu abin da za ka iya boye masa, in ka ga ya kyale ka kyale ka yi, ba wai dan bai san abin da ka aikata ba, ba wai dan bai san ma niyyarka ba. A yo, ba wai ubangiji masanin gaibu ba, mala'iku ma Allah yana sanar da su niyyarka, abin da kai niyyar za ka aikata, kafin ka aikata Allah yana sanar da mala'iku. Idan mutum yayi niyya zai aikata alkhairi, aikata sai ku za su rubuta, in bai aikata ba sai a ce ainihin wato su rubuta ladan barin laifin da yayi niyya zai aikata. Allah ta'ala ya sanar da su ta hanyoyin da ya ga dama ya sanar da su, balle kuma shi Allah ta'ala masanin gaibu. Falyahdharu, wato sai Allah ta'ala ya ce
wa ma min gha السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.
وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ, بَابُ وَتَأَبُ بُوَيَيَّا, كَلَمَا تَيْكُو بَبَّا وَتَئِرٍ كَلَا تَيْدَ إِتَا أَسَمَ تَيْكُو أَكَسَا بَا وَتَأَبُ بُوَيَيَّا غَائِبَ وَدَّبَاتَنَا. يوم أبن دعك تمسى غائب to abin da ya fako gabarinka. Yanzu kun ga yanzun da muka baro gidajen mu, amma abin da yake faruwa a gidajen namu ya zama gaibu dangane da mu. In ka san me ake a gidanka ga yamu, ba wanda ya sani, kowa bai sani ba. Dazu lokacin da kake gidan kana iya cewa kaga ana kaza ana kaza, yanzu bayan ka taho me ake baka sani ba, haka ne ko ba haka bane? To amma Allah ta'ala ba abin da yake boye masa, shi yasa ya ce wa ma min ghaiba, bai ce wa ma gha'ibatun ba, sai ce wa ma min gha'iba. Wannan min din inda za a cire ta, ma'anar ba za ta canja ba. Me yasa aka kara ta? Dan a kara wa ma'anar da ta kunsa ƙarfi. Wato kun ga Allah ta'ala yana cewa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, min din nan da aka kara min ce za'ida, inda a larabci ne kawai, amma alqur'ani ba wani abu za'idi wanda bai da amfani. Amma da za a cire ta, ma'ana ba ta canja ba, to me yasa aka kawo ta? An kawo ta don ta karawa abin karfi. Yanzu ka ce ban da kuɗi, ka ce ba ni da kuɗi, abinda za a ɗauka ba ka da kuɗi. Sai wani ya ce wallahi ko ƙwandala ban da ita ko sisi, wanne ne za a fahimci bai da komai gaba ɗaya? Wanda ya ce ko sisi bai da shi. To kaga wani usulubi ne wanda Bahaushe zai gane wannan kan da ya ce ko ƙwandala ban da ita ya fi talauci fiye da wanda ya ce ban da kuɗi. Tana yi wa a ganinsa kuɗi sai ya kai kaza, sannan a ce ana da kuɗi. Ko kuma ban da kuɗi za'id anil haja, ban da kuɗin da ya ƙaru akan buƙatun da nake da su. An gane? Wa ma min gha'ibatin fi sama'i wal ardi, wato a sama ko a ƙasa, illa fi kitabin mubin, face yana nan a rubuce a littafi wanda yake lauhul mahfuzu, littafin da yake mai bayyana komai ko wanda ya kunshi komai da komai. Na'am.
Inna hadha al-Qur'ana yaqussu 'ala bani Israila aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun.
Allah yace inna hadha al-Qur'ana, lalle haqiqa wannan al-Qur'anin da muke karantawa, yaqussu 'ala bani Israila, yana labartawa banu Israila أكثر الذين فيه يختلفون ما في يوان أبوبوان دسكي واتو أينهن ساباني أكنسا دكتشين أبن دبنو إسرائيل سكي ساباني أكنسا النبي إيسى عليه السلام. الله تعالى يباد الأباري فآمن يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال إيسى بن مريم للهواريين من أنصاري إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل تيتمي وكفرت طائفة ده ودا تيكي آمنت ده ودا تيكي كفرت أنسى مصاباني كوبا أسامبا ونن ديك جماعة قد أديني سيسكا لما طائفة ونن طائفة تايد النبي إيسى النبي الله نيكا ما يدير بادل أباري ونن تاك أليتا كونغا أنن أنسى مي أين ينوى أبنن صاباني كانوا ودنن واتو أين ينجمو قد أبيو. Wani gurin Allah ta'ala ya bada labarin annabi Isa cewa shi Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ko wa ruhun minhu. To bayan Allah ta'ala ya yi bayanin wane ne annabi Isa, in ka duba suratu Maryam ya yi bayani filla filla tun daga lokacin haihuwarsa, tun lokacin ma da mahaifiyarsa ta bar gari ta koma bayan gari, har zuwa lokacin da mala'ika Jibril ya zo mata, har zuwa lokacin da suke ya same ta, har zuwa lokacin da sai gindin dabinan nan ta ainihin wato haifi annabi Isa. Duka Allah ya bada labari, bayan ya gama bada labarin filla filla sai ce zalika Isa ibn Maryam qawla al-haqqi alladhi fihi yamtaruna. Kun ga wannan yayi daidai da wannan maganar inna hadha al-qur'ana yaqussu 'ala bani Isra'ila akthar alladhi hum fihi yaktalifuna. Sai ce
wa innahu lahudaw للمؤمنين.
Shi wannan alqur'ani rahama ne kuma shiriya ne amma ga mu'minai. Mu'minai ne kawai suke amfana da rahamar da alqur'ani ya zama, kuma su suke amfana da shiriyar da alqur'ani ya dauko. Allah ta'ala ya ce hudan, wato ba littafin hidayah ba, shi kansa din shiriya ne kuma shi kansa rahama ne, amma kuma ga ainihin wadanda ainihin suke abin nan. Littafi ne wanda babu karkata a cikin sa, shine wato yana tafiya a cikin miƙaƙƙiyar hanya, yana fitar da mutane daga cikin dufai zuwa haske, sannan yana bayyana musu kyawawan aƙidu, yana bayyana musu menene halal menene haram, yana bayyana musu dalilan shiga aljanna da kuma dalilan shiga wuta, yana tsawatar da mutane daga duk wani abin da zai cutar da su, yana kuma zaburar da su akan aikata duk wani abin da zai musu amfani. Dan haka nan alqur'ani ni'ima ce babba akan halitta baki daya ba. Saboda haka Allah ta'ala ya ilmantar da mu gode masa akan wannan ni'ima, yace
inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmi wa huwa al-azizul 'alim.
To kafin nan Allah ta'ala yace mu gode masa akan wannan alqur'ani da ya saukar mana. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وبنجد دي سوكر ما دي وانا القرآن الله من قد يمسا دي وانا القرآن يا تشيم يا زم رحمة يا زم البركة wato yanzu jama'a idan da za mu tsaya mu lissafa adadin wanda alqur'ani ya shiryar ba za mu iya ba miliyoyin sun fi karfin kirgawa mu kalli rayuwar laraba kafin alqur'ani mu kalli rayuwar su manya-manyan sahabban Allah kafin alqur'ani ya canja su amma mu kalle su bayan da alqur'ani ya canja tarbiyyar su da rayuwar su mu kalli waɗanda ba sa rayuwa da koyarwar alqur'ani a wannan duniyar da muke zaune mu kalli kuma waɗanda suka yadda suka rike alqur'ani da sunna suke rayuwa da su ba za ka iya hada irin rayuwar ba dan haka Allah ta'ala ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba to wannan irin girman ni'ima da Allah ta'ala ya bagana anan yayi wato ya goranta ko ainihin ya bayyana mutane wannan girman ni'ima ta hanyar wato wanda zo mana saukar sakamakon saukar da mana da wannan alqur'ani yana kuma tsawatar da mu yana gargadan mu akan kada mu aikata abin da zai zama ba mu gwada muna murna zuwa wannan alqur'ani ba yana albashir ga wanda ya aike da wannan alqur'ani saboda haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja daga wajen ubangijinku ta zo muku min rabbikum hujja daga Allah yanzu mala a cikin malaman da kake saurara akwai malamin da in ya bada fatawa ya bada hujja kace in dai malam wane ya bada fatawa akan mas'ala kuma ya bada hujja sai kaje baka buƙatar ƙarin bayanin wani malami to balantana a ce kuma ga hujja daga Allah wa anzalna ilaykum nuran mubina mun sauka muku da bayyanannen haske wato zuwa gare ku allazina fa amma allazina amanu billahi wa atasamu bihi wadanda suka yi imani da Allah suka katangantu da alqur'ani fa sayudkhiluhum bi rahmatin minhu sai shigar da su cikin rahama wadda take daga gare shi wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima ya shiryar da su ainihin tabbaki madaidaici wani gurin Allah yana zuga alqur'ani yace awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim suna neman hujja dan Allah hujjar mun saukar masa da alqur'ani gashi nan ana karanta mu wannan bai sai hujja ba Allah yace inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minuna wani nan yace inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi Allah ta'ala yana yin zai yi hukunci tsakanin su da hukunci irin nasa hukunci na adalci hukuncin da babu muhabati wa huwal azizu al alim shine mabuwayi kuma shine masani wanda komai zai yi shi ne bisa ilimi anzalahu bi ilmi na'am
fatawakkala ala Allah innaka ala al haqqil mubin
Allah yace ka dogara ga Allah wajen jawo wa kanka abin amfani ka dogara ga Allah wajen ijewa kanka abinda zai cuce ka ka dogara ga Allah wajen isar da sakon da Allah ya aika ka da shi ka dogara ga Allah wajen tsayar da addini wajen jihadi tsakaninka da makiya Allah ka dogara ga Allah babu abinda za su yi maka me yasa innaka lalle kai alal haqqil mubin kana kan gaskiyar kuma bayyananniya zahira wanda yake tare da alqur'ani yana kan gaskiya ay alwadi wallazi alal haqqi duk wanda yake akan gaskiya yad'u ilayhi kuma yana kira mutane zuwa ga wannan gaskiya wa yaqumu bi nusratihi kuma yana tsaye akan taimakawa wannan gaskiya a haqqu min ghairihi bi tawakkul shi ba kowa cancanta ya ainihin dogara ga Allah fa innahu yas'a fi amrin majzumun bihi yana tafiya ne akan abin da yake da yanke ma'lumun sidiqu gaskiyar abin da yake tafiya akai sananniya ce ba boyayya ba la shakka fihi wala mirya babu kokonto babu ainihin wato inda wa aidan fa huwa haqqun fi ghayatil bayan kuma gaskiya ce wadda take da matukar bayyana ma'ana wajen bayani to gaskiyar alqur'ani ta fito fili la khafa'a bihi wala shibaha babu ainihin wani abin da ya boya kuma babu abin da yake mai rikitarwa wa idza qumta bima humilta idan ka tsaya akan abin da aka dora maka wa tawakkalta ala Allah kuma ka dogara ga Allah fi zalika a cikin wannan fala yadurruka dalalu man dalla wanda ya bata batan sa ba zai cutar da kai da komai ba walaysa alayka hudahum shiryar da su Allah bai dora maka dole sai sun shirya ba na'am
in فلا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين.
نعم wannan aya ƴan uwa tana buƙatar mu nutsu mu fahimce ta waya da malai ya karanta mana. Allah ya ce da manzon Allah innaka la tusmi'ul mauta, babu yanda za a yi kai ka iya jiyar da matacce magana, wala tusmi'us summa du'a, mutumin da ya zama na kurma raɗin baya ji, babu yanda za a yi ka jiyar da shi kiran da kake masa ba zai ji ba. Ballantana kuma idza wallau mudbirina, da Allah kurma ko ga gashi ga ka kana wane zo da Allah ba bebe ba, kurma wanda bai ji kwata kwata kana ta kwala masa kira ga ka gashi zai ji? To ina ga kuma in ya falla a guje ya ki zuwa ma inda kake tsakaninku da shi akwai tazara, zai ji kiranka? Ba zai ji ba. To anan wannan aya idan muka duba sauran ayoyi na Alkur'ani za mu ga ba wai matacce wanda aka zare wa rai Allah yake magana a nan ba, a'a mai rai amma wanda yake daidai yake da matacce, wanda in ya ji jin baya masa amfani, in ya gani ganin baya masa amfani, ba zai ji gaskiya ba, ba zai ji ayar Alkur'ani ba ta canja shi. Ingantattun hadisan manzon Allah ba za su iya canja shi daga ra'ayi ba. To wannan me bambanci sa da matacce? Yanda matacce ba zai ji ba, gara ma matattu za mu karanta ayoyin da zai gwada mana matattu suna ji galau fiye da ma yanda mu muke ji, fiye da yanda muke ji matattu suna ji. Allah ya ce wala tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirina. Wannan idan muka duba wato ta haƙiƙin malamai akan wannan aya cewa za mu ga tafsirai biyu da malamai suke wannan aya shine yafi kusa da daidai, amma kowanne yana kokarin ya bayyana abin da ya fahimta. Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta, me ya ma'anar wannan? Ai innaka la tusmi'ul kuffara alladhina amata Allahu qulubahum, kafirai wanda Allah ya kashe zuciyarsu ya hana ta fahimci gaskiya, ba za ka iya jiyar da su gaskiyar da kake faɗa ba. Wa kataba alaihim shaqa, kuma Allah ya rubuta musu tabewa a cikin sabiqi ilmihi tun fil azal, isma'a hudan wantifa, ji irin wanda za su shiryu su amfana, wannan jin ba za su ji ba. Ina jin mun karanta a baya Allah ya ce summun bukumun umyun fahum la yarji'una, waɗanda Allah ya maganan nan a kansu kulame ne? Ba kulame ba ne. Makafi ne? Ba makafi ba ne. Bebaye ne? Ba bebaye ba ne. Amma tun da cin baya musu amfani, ganin baya musu amfanin da ya kamata ya musu, menene bambancin su da wanda ba sa gani? Inda ya gani ba zai amfane ka ka bi Allah ba, gani ba zai nuna maka gaskiya ba, jikunanka ba zai jiyo gaskiya ba, to ai da kai da wanda bai jin gaskiya duk ɗaya kuke. Shi yasa ba a son ka zama kana zuwa makaranta kana karatu amma rayuwarka ba ta da bambanci da wanda baya zuwa makaranta. Shi yasa ba a son ka zama kai kana ahlus sunna, ga sifofin sunna a tare da kai, amma wajen mu'amala ba ka da bambanci da wanda ba ahlus sunna ba. Wajen rashin gaskiya a kasuwanci, wajen rashin riƙe amana, wajen zabga ƙarya, a samu wanda ba ahlus sunna ba yana ƙarya kai ma kana ƙarya, yana yaudara kana yaudara, yana cin amana kana cin amana, sai wani ya ce wannan sunna kenan? Ko ba ka ake cewa ba? Yanzu ba kana da ɗan gemun na haɓaka da kayi ma wani laifi, kafin ya ce malam wannan gemun naka ya zama gemun banza, gemun zai fara zagi, saboda ya ganka da siffar da ya kamata a ce ba ka yi wannan mu'amala da kai ba. Amma ga wannan siffar amma kuma kayi masa mu'amala da baya expecting ɗinta daga gare ka, an gane? Li'anna Allah kataba alaihim shaqa fa khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ja'ala ala qulubihim akinna wa fi adhanihim waqar wa ala absarihim ghishawa fala yasma'una alhaqa, ba sa jin gaskiya sama'a ihtida'in wa intifa'in, ji wanda za su shiryu su amfana ba sa irin wannan jin, ومن القرائن القرآنية على الدالة على ما ذكرنا وطينا ركتين دليلي نعلامومي كرينا علامة دكي نون ونم فهمتر فهمتر شمي كو أنه جل وعلا قال بعده وما أنت بهذه الأمي
وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
تونن نيغودا fahimtar malaman da suka ce ba wai matattu ake magana ba innaka la tusmi'ul mauta ba matattu wanda aka zare marai ba a'a matattun da suna nan suna tafiya a duniya amma matattu ne sun mutu saboda jin su da ganin su da gaban su ba sa musu amfani wanda zai musu amfani a lahira kun gana sai Allah ta'ala ce wama anta bihadil ummi ba ka iya shiryar da makahu an dalalatin makafi ba za ka iya hana su tubata ba to ya za mu gane ba makahu wanda ya rasa ido ba ake nufi a makahu mai idan da baya iya ganin gaskiya da idan sa sai Allah ya ce in tusmi illa man yu'minu bi ayatina ba kowa za ka iya jiyarwa ba jin da zai masa amfani jin da zai sa shi akan shari'a illa man yu'minu bi ayatina sai wanda yake imani da ayoyinmu fahum muslimuna kuma wanda suke musulmai su kadai ne za su ji irin wanda zai masa amfani ji irin wanda zai shiryar da su na'am fattaba sai bayyana bi hadhihi alqarina da wannan alama annal ma'ana innaka la tusmi'ul mauta ay innaka la tusmi'ul kuffara alladhina hum ashqiya fi ilmi llahi tababbu ne su a cikin ilimin Allah na gaibu ilma isma'a hudan ko isma'a hudan wa qabulan lil haqi ji irin na shari'a wanda in an ji za a shiryu wanda in an ji za a amfana wanda in an ji za a karbi gaskiya to wannan jin ba za ka iya ji da kafare ba ai ma tusmi'u zalikal isma illa man yu'minu bi ayatina ba wanda za ka jiyar irin wannan jiyarwar sai wanda ya imani da ayoyinmu fahum muslimuna sune kuma wanda suke musulmai Allah ka jiyar da mu gaskiya ka ba mu ikon fahimtar ta kuma ka ba mu ikon aiki da ita na'am
wa idha waqa'a alqawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum annan ناسكانوا بآياتنا لا يوقنون
تو wannan aya kamar yadda nace mana matattu wadanda suke a cikin kabari su suna ji sun ma fi mu ji kuma ayoyin alqur'ani suka gaya mana shi zan ce yana da kyau wannan ayar mu fahimce ta kikkiawar fahimta Allah yana cewa aw man kana maitan fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون wanda da yake amace wanda Allah yake magana nan cewa da yana amace me rai ne har yanzu yana nan da ransa yana mace sai maka raya shi yaya sai ina aka raya shi ja'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bihi fil nas yana tafiya da wannan cikin a cikin mutane zai zama kaman masalufi zulmati zai zama kaman yanda shi yana cikin dukkai kawai duhu kan duhu ga duhun jahilci ga duhun rashin fahimta ga duhun bakar fahimta da sauransu laysa bi kharij minha yana cikin dukkan da har abada ba zai fita daga cikin su ba Allah ya ce kaza kamar haka ne aka kawata wa kafirai irin aikin da suka zama wato sune to wannan aya ɗan uwa kun ga in muka hada ta da ayan nan ta cikin suratu Fatir ita waccan tana gaya mana aya suratul Fatir fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirina ko nan kuma tana cewa in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimuna to idan muka dauko ayar abin nan inna allaha yusmi'u man yasha wama anta bi musmi'in man fil qubur Allah yana ji yadda wanda ya ga dama amma kai ba yanda za a yi ka iya ji yadda waɗanda suke cikin kaburbura ƴan uwa waɗanda suke cikin kaburbura su waye matattu ne, duk wanda ya shiga kabari yana nan da zai koya mutu. Allah ta'ala ya ce baka iya jiyar da ainihin wato wanda yake cikin kabari, domin wanda yake cikin kabari ya riga ya mutu. To amma kuma Allah ta'ala ko ince manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan kuka je kuka binne mutum a kabarinsa, an gama binne shi an gama komai, kun juya za ku tafi, to shi man nan wanda yake mace din yana jin kalan takalman ku da kuke taka kuna sawa kuna tafiya, yana ji magana ce ba zai iya yi ba, amma yana jin komai abin da kuke faɗa ji. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka yi yakin Badar, ai ya zo kan kabarin wato inda aka binne waɗannan kafirai waɗanda suka yi ta faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zo ya ainihin wato same su yana ya wane dan wane wane dan wane wane dan wane, mu mun sami abinda Allah ya yi mana alkawari gaskiya ne, kuma kun sami abinda muke gaya muku na alkawarin Allah gaskiya ne. Sai Sayyidina Umar ya taso ya ce ya Rasulullahi, yaya kake magana wato wanda yaya kake magana da mutanen da ba sa jinka? Za mu ga irin amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar, wato anna sama'il mauta sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam, jin mamata mamata suna ji suna cikin kabarin su ko ba sa ji, ya tabbata a hadisai da yawa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mamata suna ji. Kuma wannan bai keɓanci wani banda wani ba, duk mamaci yana ji. Na ɗaya kenan. Na biyu, shi da suka zo ingantattu daga manzon Allah suka tabbatar da cewa wato ainihin mamata suna ji, babu wani nafsi da ya zo ya saba musu ya ce su kuma wato ainihin ba sa ji. Ummar na Aisha ta ce mamata ba sa ji, amma duk gaba ɗayan malamai suka ce to tunda ƴan uwanta sahabbai sun yi tarayya akan ma'ana da ta saba wa ra'ayinta, to ita ce take akan kuskure. Saboda me? Saboda su sun ɗauki ra'ayin da ya daidai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Na farko daga cikin wannan, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kamar yadda Anas ɗan Malik ya ruwaito daga Abu Talha, anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam amara yawma badarin bi arba'atin wa ishirina rajulan min sanadidi Quraysh, mutum 25 daga jigajigan kafirci na Qurayshawa, faquzifu fi tuwan min atwa'i Badar, aka jefa cikin wata rijiya daga cikin ainihin wato rijiyoyin Badar, khabithin mukhbithin, wato wani rijiya mai muni kuma ta kunshi masu muni, ma'ana waɗanda suka kare rayuwarsu suna ainihin ziga a saba wa Allah subhanahu wataala. To wannan sai manzon Allah ya zo ya tsaya a bakin inda aka binne su, yazo kuma bai zo gurin ba sai bayan kwana uku, yazo ya tsaya amara bi rahilatihi fa shudda alaiha rahalaha, aka kala daure damarar wato siddin abin hawansa, thumma masha, sai ya tafi, wattaba'ahu ashabuhu, sahabbansa suka bi shi, wa qalu ma nara yantaliqu illa li ba'dhi hajatihi, muna ganin ba wani abu yasa zai tafi ba sai wata bukata, akwai wata bukata da yasa zai tafi, hatta qama ala shaffati ar-raqi ay bi'r, wato wannan rijiyar ta Badar, yazo ya tsaya a bakin gefanta, faja alla yunadihim, sai manzon Allah yake kiran su bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim, yana kiran su su da iyayen, yana wane dan wane, ya fulan ibn fulan, ya fulan ibn fulan, ayasurrukum annakum ata'tumullah wa rasulahu, yanzu yana faranta muku ina ma a ce kun bi Allah kun bi manzon Allah, fa inna qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan, mu mun sami abinda Allah ya mana alkawari mun same shi gaskiya ne, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kuma kun samu abinda Allah ya muku alkawari gaskiya ne, qala sai ana yace fa qala umar sai umar yace ya rasulullah ma tukallimu illa min ajsadin la arwahati laha ba kowa kike magana ba jukkuna ne da babarai a jikin su sai manzon Allah yace fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda ran muhammadu ke hannunsa ma antum bi asma'a lima aqulu minhu ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba sun fi ku ji garau suke ji na yanzu qala qatada ahayahum allah lahu allah ya raya su hatta asma'ahum eh da yaji yadda su tawbihan wa tasghiran wa nikmatan wa asaratan wa nadaman dan asasi na dama dan asasi kaito dan asasi bakin ciki dan a kaskantar da su Allah ya bari su ji wannan ingantaccen hadisi wanda manzon Allah ya faɗa kuma Imam Bukhari ya ruwaito shi annal ahaya alhadirina waɗanda suke a raye kuma ga su a zaune ko a tsaye a gurin da manzon Allah yake magana laysu bi asma'a lima yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ulaika almauta bas fi jin magana da manzon Allah yake ba fiye da yadda wayancan mamatan suke ji ba'da salati ko bayan kwana uku da mutuwar su wa huwa nassun sahihun sarihun fi isma'il mauta wannan kaga nassi ne qarara wanda yake nuna mamata suna ji wa lam yadhkur sallallahu alaihi wasallam fi zalika takhsisan ba a kebance wasu ba aka ce waɗannan ne kawai suke ji banda waɗansu su wa kalamu qatadatu allazi zakarahu anhu al-bukhari ijtihadun minhu maganar qatada da ya faɗa yace wannan ai ta da yanzu aka hura musu rai aka tayar da su dan su ji maganar da manzon Allah wannan ijtihadin sa ne ba a nasi ya gani ba fi ma ya zaharu shin abin da ya bayyana Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi ne daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda qala yace wa qafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tsaya ala qalibi badar abannan bakin rijiyar badar fa qala hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa kun samu abinda Allah ya muku alƙawari ya zama gaskiya sun maqala innahum al-ana yasma'una ma aqulu yace suna jin abinda nake faɗa yanzu to kaga duk waɗannan me suke nuna mana a wani riwaya yace innahum al-ana Aisha ce ta fassara sai ta yi ɗan fassara wato kamar tawili tace innahum al-ana ya ya'lamuna anna allazi kuntu aqulu lahum huwa al-haq thumma qara'at innaka la tusmi'u al-mauta zuwa ƙarshen aya wa qad ra'aytahu akhraja an sahabiyaini dalilaini ibnu umar wa abu talha tasrihu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ula'ika al-mauta yasma'una ma yaqulu lahum manzan Allah yana ya ce suna jin abin da yake gaya musu don haka magana da ummul mu'minin Aisha ta faɗa ta gaya a cikin waya Abdullahi dan Umar fahimta ta ce ba ta saba kuma da abin da manzan Allah ya faɗa don haka abin da magana manzan Allah ita za a ɗauka abin da nake nufi dai da wannan ƴan uwa wato shi kafiri kamar yadda aya ke nuna mana a cikin suratul fatir Allah ta'ala ke in tasma'u la yasma'una in tad'uuhum la yasma'una du'aakum walau sami'u mastajabu lakum malamai suka ce wannan kalmar walau sami'u wato koda sun ji din to ba za su iya amsawa ba ya gwada suna ji din suna ji domin da ba sa jin Allah ta'ala ba zai ƙara wannan maganar ba ala kulli halin wannan nassi da ya zo daga manzon Allah ingantaccen nassi ya gwada mamata suna ji in an yi magana domin manzon Allah ya je wajen wannan guri bayan kwana uku ya yi magana kuma ya ce na rantse da wanda rayuwa ta take hannunsa ba ku fi su jin magana da nake faɗa ba amma ba za su iya mayarwa ba kuma ya ce idan an binne musulmi kun je kun binne ɗan uwanku musulmi yana jin maganarku yana jin ƙaran tafiyar takalmanku takawar takalmanku duka wannan yana nuna mana wato waɗannan bayan Allah suna jin abinda ainihin manzon Allah sannan yake cewa innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabahu wa innahu la yasma'u qira'an alihim atahu malakani fayuqidani fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul muhammad sallallahu alaihi wasallama fayaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu fa yuqalu unzur ila maq'adika minan nari abdalaka allah bihi maq'adan fil janna. Allah ya samu a cikin wannan. Wato manzo Allah ya ce idan an kun binne shi kun tashi za ku tafi, yana jin karan takalman ku. Ina masu cewa ba a shiga makabarta da takalma? Ga annabi ya ce suna jin karan takalman mu. To in ba mu shigar takalma ba, yaya za a yi su ji karan takawa takalman mu? Abinda aka ce karka taka kabari, karka taka kabari, musamman yanzu za ka iya shiga, akwai kaya, akwai marmarori, akwai abubuwa, amma wasu ce in ka shiga da takalma ka yi laifi. To kuma ga annabi yana cewa suna jin karan takawa takalman mu. Idan da mun aje takalma a can waje, kaga ba magana su ce. To da Allah ɗan uwa a rika tsayawa ana yin tambaya, idan an ga abin da ya kamata a yi tambaya din, amma kar a rika yin hukunci da ka kuma a lazumta ma sauran bayan Allah. Allah ya sa mu gane. Akwai lokaci wa idza waqa alqawlu alaihim, to idan Allah ta'ala ya ce idan alqawlu, wato ainihin magana ta afku, ma'ana idan abin da Allah ta'ala yake faɗa zai faru ya faru na tashin alkiyama, wato ta faru ta ƙare, akhrajna lahum dabbatan min al-ardi idza waqa 'ala an-nasi al-qawlu alladhi hatamahu Allah, wato idan abin da yake Allah ya wajabta shi ko ya tilasta shi akan mutane, wa farada waqtahu, kuma Allah ya wajabta lokacin sa zai zo shine mutuwa ko kuma ainihin wato alamar tashin alkiyama, akhrajna lahum dabbatan, Allah ya ce sai mu fito musu da wata dabba, kharijatan min al-ardi, wato ta ta fito daga cikin ƙasa, tukallimuhum, sai ta rika yin magana da su, ta rika yin magana da su, ay min dawabil ardi laysat min as-sama'i wa hadhihi dabba tukallimuhum, wannan dabba za ta zo ta rika yin musu magana, ay tukallimul ibada annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu, mutane ba za su sakankance da ayoyin mu ba, ma'ana imanin su ba zai karfi har ya kai matsayin yaqini ba, ay li ajali annan nasa da'ufa ilmuhum wa yaqinuhum bi ayatillah, saboda mutane da yaqinin su da ilmin su da ayoyin Allah yayi rauni, fa izharu lillahi hadhihi dabba, lokacin da Allah zai bayyana wannan dabba min ayatillah al-ajiba, yana daga cikin ayoyin Allah masu ban mamaki, li yubayyana lin-nasi ma kanu fihi yamtaruna, dan Allah ya nuna mutane abinda suka kasance suna ainihin kai kawo ko suna kokonto akan sa, wa hadhihi dabba hiya dabbatul mashhura allati takhruju fi akhir az-zaman, ita ce dabba wanda ya shahara cewa za ta fito a ƙarshen zamani, wa takunu min ashrati as-sa'a, tana daga cikin alamomin tashin alkiyama, kama da kasarar da zalikal ahadith, kamar yadda hadisai da yawa suka yi magana akan wannan, kamar yadda muka sani cewa Allah zai fito da wata dabba taguwa wanda za ta rika magana da mutane idan alkiyama ta zo dab da dab. Allah ta'ala ce walam yati dalilun yadullu ala kayfiyataha wala min ayyi naw'in hiya, babu wani dalili sarihi wanda ya ce ga kayfiyata, ga irin girmanta, ga irin tsawanta, ga irin kanta, ga irin wuyanta, tana da ƙaho ba ta da ƙaho, duk Allah bai yi wannan bayanin ba. Dabba ce, bai ce mana suna, bai ce raƙuma ba ce, ko sanuwa ce, ko giwa ce, ko damusa ce, Allah bai faɗi wannan ba. An gane? Wala min ayyi nau'in hiya wa innama dallatil ayatil karima ala anna Allah yukhriju halin nas, abinda dalilai suka nuna Allah zai fito da ita ga mutane, wa anna hadha at-taklim minha khariqun lil awa'id al ma'lufa, magana a ga dabba tana magana, wannan kuma ya saba da abinda yadda mutane suka san dabbobi, ba a taba ganin dabba tana magana da mutane ba, wa annahu min al adilla ala sirri ma akhbara bihi Allah, wato kawai dai dalili ne akan bayyana gaskiyar abinda Allah ta'ala ya faɗa fi kitabihi, wallahu alam. Na'am. To so abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Na'am. To jiya a taimako da ake nema na marayu an samu naira 5,580 naira 5,580, Allah ya saka muku da alkhairi. Amin. Allah ya muku albarka, Allah ya ƙara ƙarfafa ku ku ci gaba da taimakawa, kuma Allah ya bari ikon taimakawa dannan bayan Allah marayu akan wato ainihin abin da aka tsara a taimaka musu din nan. Muna kuma ƙara zaburar da ku da ƙara jawo hankalinku a daure a ci gaba da taimakawa dannan bayan Allah. Kun ga muna dab da rufe wannan neman taimako saboda yanzu mun shiga rana ta 11, kuma kun san teloli yadda suke, kuma abin da za mu ba yaran nan ya duka ne ko a tamfofi ne, mu ba su kudin dinki, mu ba su abinci. To amma in ka ba su kudin dinki ma, in ka ba su a daidai lokacin da ba za su samu dinkin ba, kaga an bura ba a tashi ba, an bura ba a tashi ba. Saboda haka nan ina fata ɗan uwa a daure, a cije, a ci gaba da taimakawa. Yana daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairi ya kamata a ce mun yi a wannan wata mai albarka. Allah ya ba mu ikon daurewa da ci gaba da wannan aiki. Na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam mai tambaya yana cewa sallar walaha raka'a nawa ce, sannan a bayyane ake karatunta koko a sirri?
Sallar walaha in ka so ka yi raka'a biyu, in ka ƙara ba ka yi laifi ba. Amma dai ana yin ta ne, misali mu ce daga ƙarfe 9 har zuwa dab da 12 rana walha ce, zuwa har 11:30 kana iya sallar walha a wannan lokaci. Kuma sallah ce mai falala, sallah ce mai matukar amfani ga rayuwar musulmi. Ina kira da ainihin a daure a riƙa yi. Amma maganar raka'a nawa ake yi ba a ƙayyade ba. Na biyu, karatun sallah ta nafila ko da daddare ko da rana, idan ka yi a bayyane da rana, saboda galibin sallolin rana ana ɓoyewa, to in ka yi kamantacce ne da sallar farilla ka ɓoye ya fi kyau. Amma in ka bayyana a cikin nafilfilin, ai akwai waɗanda ake bayyana karatunsu kuma da rana, kamar sallar Idi, kamar sallar filin Arfa, ko kamar sallar sallah ɗin ma akwai sallar Juma'a, daga ana bayyana karatunta. To in ka bayyana karatun ba ka yi laifi ba, in ka ɓoye karatun kuma ba ka yi laifi ba. Wallahu alam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Malam wannan yana cewa tambayata ita ce, yaya baqiyatu salihatu take, ma'anarta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta?
Baqiyatu salihatu, sauran abubuwa duk aikin da'a wanda yake nagari, to yana cikin albaqiyatu salihatu. Wato sallah, bin iyaye, yin azumi, ci gaba da tauhidi, duk wani aikin alkhairi wanda suke wanzuwa, ana nufin albaqiyat, domin ayyuka ne wanda in kai za su wanzu ko da kai ka mutu, za su wanzu a cikin mizaninka. To amma wasu suna fassara su da ayyukan da ko da bayan ka mutu za a ci gaba da amfana da su, kamar irin wannan masallacin. Kun ga yanzu wanda ya gina wannan masallacin yana raye, ana amfana da shi. In Allah ya karɓi ransa ma, muddin ana sallah, to wannan saliha din tana nan baqiya, kamar rijiyar burtsatse, kamar makaranta ka ginawa saboda Allah, kamar wani aiki dai wanda ko bayan ranka za a ci gaba da amfana. To waɗansu sun fi keɓance wannan cewa su ne albaqiyatu salihat. Wallahu alam. Na'am. Amma yanzu in ka ɗauki misali koyarwa, malami ya koyar da addini ya lahira, koyarwarsa tana nan za ta ci gaba da aiki ko ba za ta ci gaba? To muddin ta ci gaba, ana amfana da ita, ana aiki da ita, to ta zama albaqiyatu salihah, tana cikin albaqiyatu salihah. Duk wani abin da zai wanzu ana amfana da shi, wanda yana samun lada, to yana cikin albaqiyatu salihah. Allah ya ba mu ikon aikata irin waɗannan. Kun ga yanzu akwai bayan Allah sun mutu, Allah ya ji kan Malam Abubakar Gumi ya rasu, Allah ya ji kan Malam Ja'far ya rasu, Allah ya ji kan Albani ya rasu, sauran manya-manyan malaman sunna da mabiyansu sun rasu. Amma ga su nan, ko shekaran jiya na yi magana, akwai wanda suna kabarinsu, amma wallahi sun fi mu amfani. Yanda suke amfanar da al'umma, mu ba mu amfanar da al'umma haka. Ga su Malam Ja'far, kullum za ka ga ana amfana da alkhairin da ya dasa kafin Allah ya karɓi ransa. Ku duba baiwar da Allah ya yi wa Malam Abubakar Gumi. Na yi mamaki da naga an kawo min kaset ɗinsa wanda ya yi na Muktasar gaba ɗaya, na harabi gaba ɗaya, na ishmawi gaba daya na risala gaba daya na askari gaba daya a lokacin da yayi sama da shekara 60 ba wanda ya san ma amfanin recording amma kuma Allah ya arzuta da wanda za su yi recording din a boye yau gashi nan yanzu ya hau internet gashi nan yanzu ana sa shi a cikin CD mutane suna ta amfana sai ka zo ka zauna a dauko maka makutsar din sa gaba daya ka sa a cikin computer ka ka sa a cikin wayar ka kana saurara kullun ka zo ka zauna ka saurari karatu ka amfana tun sama da shekara 60 an nada an aje a lokacin ma wani malami ne ma ya san muhimmancin recording ba kowa bane a yanzu haka din akwai wanda suna ta karatun amma ba a yi recording din sa ba amma su Allah da yake Allah yayi nufin ya ajiye musu su samu lada sai Allah ya ajiye musu abin da suke yi din yau gashi na ana ta amfana da su Allah ya saka musu da alkhairi na'am kigen to abin da muka fadi dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kusur da Allah ta'ala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullah